والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن المعلوم بداهة أن الأنساك ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران. وأفضلها على الراجح من أقوال أهل العلم التمتع، وهو أداء العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويحل بالحج من منزله بمكة يوم التروية. وما العمرة إلا هذه الأمور: الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت سبعا ويعقب ذلك ويأتي بعد ذلك مباشرة ركعتا الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير، وبذلك تنتهي العمرة. وأما الحج فهو الإحرام من منزله بمكة يوم التروية، وهو يوم الثامن، المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، الوقوف بعرفة يوم التاسع حتى تغرب الشمس، المبيت بمزدلفة ليلة العاشر، ثم رمي جمرة الأقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة، كل ذلك يوم العاشر. ثم يأتي بعد ذلك الرمي في يومين أو ثلاثة بعد يوم النحر. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويحاول الحاج في جميع ذلك أن يتأثى ويقتدي بنبي الهدى والرحمة، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها المسلمين، شكرا تاكي ويو قوانكين هجي سن تاكي ذاقي هو وتنن هجي سن سبو وتنن له بنجي سبحانه وتعالى يوجب ستوكي نوين أجن هجي أجن سبو سنن وتنن شهر رمتن سنه شوال ذو القعده ذو الحج دوكت الايكن هديازو سنه الهذي سن فارف السكنتر داكي من الفرما زددتا داكي ابنكتا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكت مباركا وهدى للعالمين فرفا داكي لو بنكتي سبحانه وتعالى ياجي ابنكتا dan mutane su yi bautar Allah a daura da shi, su fuskance shi da salloli, su kewaye shi ta fuskar tawafi, shi ne ɗakin nan da ke Makka, ɗaki mai alfarma, ɗaki mai daraja. Alhazai sun fara tafiya dan ansa kiran Allah, wanda ya umarci Annabi Ibrahim alayhi salam da yin kururuwa da shi tun zamanin da, ya ce da shi: wa'azzim fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Shelanta wa mutane aikin haji, ka kururuta wa mutane aikin haji, ya atuka rijalan, za su zo su ansa kiranka waɗansu a ƙasa, wa ala kulli dhamir, waɗansu kuma a kan dukkan wata takalalliyar dabba mai hanzari. Ya atina min kulli fajjin amik, za su zo daga kowace uwa duniya, daga dukkan wani wuri manisanci, liyashhadu manafi'a lahum, dan su halarci dangin amfanin da Allah ya ajiye musu a waɗannan wurare masu tsarki, a waɗannan wurare masu daraja: Makka, Mina, Muzdalifa, filin Arfa, Al-Masha'ir, liyashhadu manafi'a lahum, dan su halarci ya zanto suna wurin su dace da dukkan dangin amfaninsu, amfani na duniya ko amfani na lahira. Haka Annabi Ibrahim ya kururuta zuwa aikin haji. Dukkan wanda ya ansa aikin haji yanzu yana ansa kiran da Allah ya ne tun da ta harshen Annabi Ibrahim alayhi salam, sannan aka sake jaddada kiran ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhal ikhwatu muslimin, aikin haji yana buƙatar tanade, yana buƙatar kimtsi da shiri kafin a je shi. Wannan kimtsi da shiri akwai na ɗaiɗaikun mutane da kowane maniyyaci zai yi wa kansa, akwai kuma kiri da kimti wanda yake wajibin gwamnati ne, wajibin hukuma ne. Abin da yake wajibi akan kowane ɗaya
cikin ɗaiɗaikun mutanen da ke son ya je ya sauke wannan farali na Allah, akwai su suna dan dayawa, amma mafiya muhimmancin su ga su. Na farko, kyautata niyya, tsarkake zuciya ta yadda ba wanda kake nufi da hajjinka ko umararka ko ziyara da zaka kai birnin manzon Allah a Madina, baka nufaci kowa da wannan ba sai Allah madaukakin sarki, mahaliccin sama da ƙasa, mamallakin kowa da komai. Baka je aikin haji ba dan riya, dan fariya, dan lissafa wa mutane cewa yau wannan ita ce shekara ta 10, wannan shine haji na 5, wannan shine haji na 30, wannan ne na dozin ɗaya ko dozin biyu, ban taɓa yin fati ba. Ba dan wanda ka je ba, a'a, ka je ne dan neman yardan Allah, dan dacewa da irin abinda Allah ya tanadin sa a cikin aljanna ga mutane na gari, masu aiki na gari. Ikhlasi dole ne ga dukkan maniyyi. Ubangiji ta'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Lalle mun saukar da littafi a kanka da gaskiya da adalci da hikima, ka bautata ma Allah kana mai keɓantarsa da addini, niyyarka dan shi kadai, maqsudinka yardar Allah kadai. Ala lillahi dinul khalis. Ku saurara ku ji, keɓantaccen addini, tataccen addini wanda ba a gurɓata shi ba da dattin shirka da ƙurar bid'a, yana tabbatuwa ne ga Allah madaukakin sarki shi kadai. Idan bawa ya dace da wannan kyakkyawan niyya, kyakkyawan kuduri, zai je aikin haji dan ansa kiran Allah, dan neman yardar Allah, to ya zama cikin waɗanda suka cancanta a karɓa aikin haji. Idan sun yi, Ubangiji ya ce wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dukkan wanda ya nufi lahira, yayi aiki irin wanda dama ana neman lahira da shi, kuma yana mai imani da Allah, to irin waɗannan aikinsu shine abin yabo, shine abin godiya, shine abin baiwa lada. Wannan tanadi na farko, kimti na farko kenan da kowane alhaji ko alhajiya za su yi wa kansu. Daga nan tanadi na biyu, ya tabbatar dukiyar da ya biya kujera da ita ta halalci, ba ta riba ba ce, ba ta kwace ba ce, ba damfara ba ne, ba fawannan ba ne, ba albusu ba ne ba, dukiyar halal, daddada, ƙayatatta. Wannan irin ta sai Allah madaukakin sarki ke karɓa. Manzo Allah ce, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Ubangiji mai tsarki ne, baya karɓa sai abin da yake mai tsarki. Ubangiji ta'ala ya nuna mana cikin Alkur'ani da mai tsarki da mai datti ba sa zama daidai. Qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sai da su mummuna da kyakkyawa ba su zama daya, mai tsarki da mai datti da kazanta ba su zama daya. Ko da yawan mai dattin ya ƙayatar da kai, ko da yawan mummunan ya burge ka, kada ka taɓa ɗauka matsayinsu ɗaya. Da haka dukiyar halal ta hanyar kasuwanci, ta hanyar noma, ta hanyar aiki, ta hanyar da ta dace mutum ya same ta, ba ta daidai da dukiyar haram, ta hanyar kwace, ta hanyar fatocin muggan kwayoyi, ta hanyar damfara, ta hanyar sata a aljihun gwamnati, babu yadda za a yi zama daidai. At-tayyib tayyibun wal khabithu khabithun. Tayyib yana nan a matsayinsa na tayyib, khabith yana nan a matsayinsa na khabith. Da haka duk mai zuwa aikin haji kada ya garaje ya ce ya kabu ya je, da haka ya sata ya tafi, da haka ya damfara ya tafi, da haka ya fawannan ya tafi. Idan ya je ba za a ansa masa ba, ko da ya ce labbaika allahumma labbaik, za a ce la labbaika wala sa'daik, ba ansa maka ba, ba ansa maka ba. Abu na uku, dole ne wanda zai je aikin haji ya kwamfada, ya tsotsi aikin haji daga matsotsa ta gari, daga littafin Allah, daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya yi guzurin tataccen ilimi, kyakkyawan ilimi, ta hanyar tambayar malamai, ta hanyar zuwa ɗaukan karatu wajensu, ta hanyar ƙulla alaƙa da ma'abota ilimi, ɗaliban ilimi, don mutum ya san kowace babba ko ƙarama cikin matsaloli na aikin haji, don mutum ya san abin da ya kamata ya sani na ahkamul manasik. Kar mutum ya tafi aikin haji yana jahili, bai san komai ba, ya ɗauka cewa in ya yi aikin hajin Ubangiji zai karɓa. Allah ba a yi masa dole, yana karɓar abin da aka yi ne bisa ga tsarin da ya bayar da kansa, ba wanda mutum ya yi don shi ganin damarsa ba. Da haka iyaka wa iyaka, a hirdinka, kada ka kuskura ka tafi aikin haji cikin kangurmin jahilci, ba ka bambance tsakanin rukuni da wajibi da sunna ko mustahabi, ba ka bambance tsakanin sunna da bid'a, ba ka bambance tsakanin shirka da tauhidi, ba ka bambance tsakanin abin da ake so da wanda ba a so. Haka kawai ka tafi dan da kudi a aljihunka, wajibi ne ka tambayi malamai, me ya hana ka ɗauki wata uku kafin aikin hajji, wata hudu kafin aikin hajji, a kowane yini, a kowane awa 24 ware awa ɗaya na koyon aikin hajji, nemi malamin da ya san aikin hajji, ka nemi alfarmarsa, ka nemi izininsa, ka zauna a gabansa, ya yi maka sharhi da yaren da kake ji, yaren mahaifiyarka, har ka gane, har ka fahimta abin da zai maka wahalar rikewa, ka rike, ka rubuta, ka sa aljihunka, ka tuna, ka haddace. In dai kana son ka ansa kiran Allah daidai waleda, in dai kana son ka dace da abin da ake kira al-hajjul mabrur, wanda manzo Allah ce laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, ta taccen aikin haji, jararren aikin haji, ba yi da wani sakamako sai gidan aljanna. Da haka dole ka koyi aikin haji, dole ki koyi aikin haji, ba ka da hujja ka tafi kana jahili, ba ki da hujja ki tafi kana bakar jahila, ba ki san komai ba, dole ka koya, ba gidan biki bane, a'a aikin haji ne ibada ce, ba filin kasuwanci bane, ba trade fair bane, aikin haji ne ibada ce, dole sai mutum ya koya. Abu na hudu, ar-rufqatu salihah, abokanan tafiya na gari, yi kokari a sanya ka cikin group mutanen kirki, cikin gungu na mutanen kirki, cikin rukuni na mutanen kirki na gari, waɗanda za su yi taimakekeniya da kai wajen bin Allah. In ka tuna da alheri su karfafe ka kai, in ka manta da shi su tunatar da kai alheri, in ka tuna da sharri su hana kai, in ka manta da sharri ba sa tunatar da kai shi. Kai kokari ku tafi da mutane na gari, manzo Allah ya buga misali tsakanin abokin zama na gari da mummunan abokin zama, kamar mai sai turare ne da mai hura zigazigi a makora a makera. Abokin zama na gari shi ne mai sai da turare, ɗaya daga cikin uku za ta faru, ko dai ya baka kyauta, ko ka saya, ko kuma ka ji kyakkyawan kanshi, ko da baka saya ɗin ba, ko da bai baka ɗin ba, za ka ji kyakkyawan kanshi ka sanar da shi. Abin nufi, ko ka nemi nasihar sai ya maka, ko shi ya maka kyauta ita nasihar dangalin dama, ko ka ganshi cikin wani hali na gari, maganganu na gari, ayyuka na gari, ka kwaikwaya ba tare da ya ce ka kwaikwaya ba. Ɗaya daga cikin ukun nan shi ne kake ribata lokacin da abokin tafiyarka daga nan zuwa aikin haji, daga nan zuwa kowane gari, abokin zamanka a dandalin hiranka, in ya zanto na gari, ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku za ka ribata a wajensa. Amma idan abokin zama ya zo mummuna, idan wanda ka cikin gurbinsa aikin haji, cikin rukuninsa aikin haji, ‘yan ashariya masu zantaku na fasikanci da zage-zage da yi da mutane, mummunan abokin zama kenan. Kar da abokin tafiya in ya zanto haka, wannan kan ɗaya daga cikin cuta biyu ne, daidai da wanda ya je zauna ga mai zigazigi a makera, ɗaya daga cikin cuta guda biyu. Ko dai sakamakon zigazigin da yake yi a makera ya turnike ka da kura, ya kona ka da kura, ya kona ka da sarsasin wuta, ko kuma ka rinka jin walin makera, dattin makera ta fara da shi. Wannan kyakkyawan misali kenan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sakan je wani mai birane da shayi, ka ga wanda hira ta kai su, ka je shagon teloli, ka ga wanda hira ta kai su, ka je mai tukubar tsere ko balangu, ka ga wanda hira ta kai su, amma ba ka zuwa wajen makeri ka ga wanda hira ta kai shi. Ko da mutum ya kai kuda na lauje, ko na hauya, ko na wani abu zai bayar ne ce zan dawo in an jima, don ba a iya zama da shi. Wannan shi ne kyakkyawan misali daga bakin sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam. Da haka lalle ka nemi abokin zama na gari, abokin tafiya na gari wajen tafiya. Abu na hudu cikin tanadin da za ka yi, ka yi tattali na takawa, ka yi tanadi na takawa, nemi wani malami da kai yadda shi, sai da shi dan Allah ya mun wa'azi a kan takawa, menene hakikarin takawa, yaya zan yi in zama mai takawa, yi mun wa'azin minti biyar, yi mun na minti goma, nemi wani dan uwanka ya nasihance ka, nemi wani kasir na karatu da wani malami ya taɓa yi, ko da ba yi da alaka da aikin haji, amma karatu mai ratsa zuciya, mai girgiza zuciya, wanda yake matsar da kai dab da abin da Allah yake so, ya nesanta ka da wanda baya so. Maimaita sauraron wannan, samu wani tafi da za ka iya karantawa, ɗauki wani babi cikin babuka in kai ɗalibin ilimi ne a cikin Bukhari ko Muslim, kitabun Raka'ik, karanta wani abu da zai tausasa zuciyarka, ya yi lugui-lugui da ita ta hanyar takawa da tsoron Allah. Wannan yana daga cikin babban guzurin da maniyyaci zai yi, mace ko namiji. Lalle ne ya yi guzuri, Ubangiji ta lafi alhajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa
ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيتم هجي أنا يظن أتكم وتنني سننو شوال ذو القيدة ذو الحجة دكا وندي فرلن تاوى كنس أيتم هجي أتكنسو تهني الدوكة إهرامي دقمي قاتي تو يجي يجي فلا رفتا با مغنر باسا با مغنر dattin harshe da kazantar baka a cikin aikin haji ba maganar saduwa da iyali a aikin haji wala kusuka ba fasikanci wala jidala fil haji babu jayayya da musu da keke kute a cikin aikin haji ubangiji ce duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san da shi sai ce wa tazawwadu ku yi tanadi ku yi guzuri fa inna khairaz zadi taqwa mafi fitin guzuri wato shi ne takawa guzuri na kudin kashewa guzuri na abinci guzuri na menene duk guzuri ne kuma ana bukatar sa aikin haji amma wanda ya tsara haka muhimmanci shi ne guzurin takawa guzuri na tsoron Allah a karshen aya Allah ya ce wattaquni ya ulul albab ku tsorace ni ya ku ma'abuta hankali da haka guzurin takawa dole ne ga wanda ya nufin ya tafi aikin haji abu na biyar lalle ne mani yafi ya kalli haƙƙoƙin da ke kansa ko basussukan da ke kansa ko kayan ajiyar da ke kansa ko waɗansu amanoni da ke hannunsa lokacin da zai tafi aikin haji ya rubuce su ya kafa shaiduwa kansu ya ware fayil ɗinsu akwai haƙƙin kaza na wani a wurina akwai ajiyar kaza na wani a wurina akwai takardun fuloti na wani a wurina akwai dukiyar maraya wani a wurina mare ne ya wuce a wurina ya rubuce ya dawwana ya ajiye a inda koda ta Allah ta kasance in an ji zaren abin ba za a kawo hannun gano ba a san haƙƙin wa yake wajensa kayan wa ke rumfarsa a kasuwa wanda ya karɓi kayan amma ba a riga an yi balas ba ya tafi aikin haji shi kuma kayan ina ya kai kayansa a wurin wa da wa ya kai kayansa wanda bai tafi kuɗin ba don kada ya wahalar da magada bayan mutuwarsa wannan yana daga cikin muhimmin abin da bane yace zai yi kafin ya saka kafarsa ya shiga cikin jirgi waɗansu amanoni masu muhimmanci na sanarwa ya sanar na ba da wasiƙa ya bayar na rubuta ya rubuta na tanada duk ya ajiye su komai duk inda yan ta ka bincika za a iya samu su saboda lalacewar zamani saboda gurɓacewar mutane babu laifi ma ya yi kofis na abin da ya yi bayan ya tara cikakken report kila idan ya ajiye a wajen matarsa za ta yi san rai in ya ajiye a wajen ɗansa zai yi san rai sai ya photocopy ga original a gida ga waɗansu kofi ko biyu ko uku a waɗansu amintattu waɗanda ba su da wasa waɗanda in ma waɗancan sun sarai da nasu to za a bi bakin zare a gano wannan yana daga cikin muhimmin abin da mutum zai lokacin da zai baki kai tanade-tanade na mutum ɗaya kenan sai tanade-tanade hukumomi wajibin hukumomi ne lokacin da za ka fi aikin haji yin kyakkyawan tsari da wuri ba a makare ba yin kyakkyawan tanadi a kan kari kyakkyawan tsari da kyakkyawan tanadi baya gudana sai a hannun amintattun ma'aikata ma'aikata a hukumar alhadai da sauran hukumomi na gwamnati da suke da alaka da aikin haji su zanto ƙwararru masana kan yaya ake yin aikin haji su zanto masu kishin addininsu su zanto waɗanda suke kwaɗayin su sauke wajibin da aka rataya a wuyansu sama da kwaɗayinka game da ruwa a yinin da ake zafi irin waɗannan ne za su iya maka kyakkyawan tsari kyakkyawan tanadi a jiha ko a tarayya don aikin haji ta fi cikin nasara ba waɗanda suka mayar da aikin haji watannin haji kakar samun kuɗi ba kaka ta sata kaka ta handama da ba bake rai ba irin waɗannan ba abinda za su tsira na wajen cin nasarar aikin haji sai masu takawa sai masu tsoron Allah sai masu kusanta gaskiya cikin malaman addinin cikin yan bogon cikin ma'aikatan a binciko ba a cewa duk al'umma ta lalace ba da gari a kowane babi ka ji akwai masu dama-dama a cikin malamai akwai masu dama-dama cikin yan boko akwai masu dama-dama a cikin ma'aikata haka duk bare gurbi a tura shi gefe wajen aiwatar da aikin haji ba a lura da alakar siyasa ba a lura da alakar fati ba a lura da wani ɗan garinmu ne ɗan jiharmu ne ɗan ƙaramar hukumarmu ne ana neman wane ne zai yi wa al'ummar da aka ɗora a kansu hidima
wane ne zai hana idonsa barci don yaga aikin hajjin? An yi shi cikin nasara, an yi shi bisa ga tsarin da Allah maɗaukakin sarki ke so, manzon Allah ke so, babu cuta babu cutarwa. Wannan wajibin hukumomi ne a kowane mataki na hukuma, a ƙaramar hukuma ko jiha ko tarayya. Abu na biyu, yin yarjejeniya da kamfanonin jiragen sama waɗanda suke sanannu a mataki na duniya ba a mataki na ƙasa ba. Shaharar kamfanin jirgin sama a gida Najeriya shirme ne, bai kamata wannan kadai ta cancantar da shi wajen a bashi zakon alhazai zuwa ƙasa mai sarki ba. Ya kamata kamfanin yana da credibility a mataki na duniya, globally, a duniyance ƙasa kaza na iya ɗaukar sa haya, ƙasa kaza na iya ɗaukar sa haya, ko a Afirka, ko a Asiya, ko a wani yanki da Turai ta Gabas ko wani wuri, an yadda wannan jirgin na iya jigilar fasinja zuwa ƙasa kaza. Manya-manyan filayen jiragen sama da suke da shahara a duniya sa iya karɓar bakuncinsa, don kamfanin na da jiragen da suke da dukkan tanade-tanaden a sauka lafiya, irin waɗanda Allah ya baiwa ɗan adam damar yi, to irin waɗannan ne kawai ake baiwa dukkan alhazai. Amma idan aka baiwa kamfanonin jiragen saman da ba su da jirage na gari, tsofaffin jiragai, jirgi ya sauka, kana ganin gazare na bullowa na lekowa a tayar da jirgin ya sauka, kuma za a loda alhazai ya ɗauka. Waɗannan babu yadda za a iya kasance sun iya ɗauki alhazai a lokacin da ake bukata. Wannan kuma wajibi ne na hukumomi. Gwamnan kowace jiha shine zai zama awwal mas'ulin amama Allah ta'ala yawmal qiyama. Gwamnan kowace jiha shine farkon wanda za a tambaya, kamfanin jiragen saman da kuka biyo da kuka alhazan ku ya cancanta, yana da haliya, ko kuma dama an yi yarjejeniya tsakanin gwamnati da wannan kamfanin jiragen saman akan kashi muraba? A ka'ida za a ɗauki kowane alhaji a kai ta a dawo da shi akan dala 1,000, misali, sai ya kasance kamfanin jiragen sama zai karɓi dala 60, dala 40 kuma ta wannan gwamnatin jihar ce, ko ta gwamnan jiha, ko ta wani daga cikin musarrabansa, ko wani dai wanda aka yarjejeniya da shi. Idan kuka haka kun cuci amana, kun cuci al'ummar, kuma wannan kuɗin ba za su ina namu komai ba a ranar tashin kiyama. Kuma in kuna tsammani sun talakawa ba su sani ba, to ai Ubangiji ta'ala ya sani, mala'iku kuma sun sani, kuma an rubuta da kuɗin bara da na bara waccan da na bara 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 waccan da kuka cinye yanzu kun manta kun karɓa, suna nan a dawwani a rubuce. Za a baka ranar tashin kiyama a gaban dukkan halitta a ce ikra'a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ba wanda ya sai tsile ka, ba wanda ya sai kare ka, ba wanda zai ma gata. In ma wani ya ma fatawar ƙarya ya ce ya halatta, in ma wani ya ɗaure ma gindi, in ma anan kuna ganin wani bai gane ba, talakawan ba su gane ba, Ubangiji na kishin talakawan sama da talakawan suke kishin kansu. Ubangiji na kishin bayansa na gari, bayansa na gari sama da yadda kowane bawa shi kaɗai ke kishin kansa a kan karantarsa. Allah ya fi ka son kanka, kai da kanka a matsayinka na bawan Allah. Don haka ya kamata a shiga taitayi a gayyaci kamfanonin jiragen saman da za su iya daukan alhazai a kan kai. Amma galibi abinda yasa kuke ganin ana samun wannan tsaiko, irin abinda na faɗa ne, ko ya kasance an ce 2,000 za a kan alhazai amma an ba su 600 ko 700, 400 ta matsale a wani waje. Allahu a'lamu biha wa sawfa yuhasibu 'alayha yawmal qiyama. Allah ya san inda ta makale, kuma zai hisabi a daidai inda ta makale din a ranar tashin kiyama. Ko ya kasance bashi alhazai sun ja kuɗinsu ta kaf tun watanni kaza, kamfanin jiragen sama kuma ya ɗauki alhazan bashi, ba za a bashi kuɗin ba har sai bayan an dawo daga aikin haji da wata 5, wata 6, wata 7, don waɗannan kuɗaɗen na talakawa an sa su a asusun wani banki suna bayar da kuɗaɗen ruwa. Daga baya a biya kamfanin jiragen kuɗin bayan an samu ribar da ta kai ninkin kuɗin ko sama da haka ta hanyar kuɗin ruwa. Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'dhin, duhu bayan duhu, ga cuta, ga zalunci, ga riba, ga rashin gaskiya, ga cin amanar al'umma. Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'dhin, duk Ubangiji ta'ala na kallon ranar tashin kiyama zai muku hisabi ta haka. Tanadi da uku da ya zama wajibi a hannun hukumomi, wayar da kan alhazai, wayar da su a addini, su san addini, su yi aikin haji bisa ga sunnar manzon Allah. In ku kana son kan malamai ya waye, to babu wani son rai, babu a gaisu shehuwa ne, malam wane, malam wane, a ko wata kungiya ta 'yan bita sun kafa kansu, dole da ita gwamnati da su gwamnati za ta yi mu'amala.
kuma yan bid'a ne ko ba su yi karatun addini ba, wanda ba su san me za su yi ba,
ba ta magana akan aikin haji irin magana da suke akan waɗansu abubuwan da ba su da alaƙa da aikin haji.
Idan an je wuri kaza za a yi addu'a, idan ka je wuri kaza za ka wata kasa ka mutu ruwa za ka yi addu'a, idan kai kwana kaza ka shafa wannan bangon ka shafa a cikin yana da albarka, idan ka je da wuri kaza akwai ƙarfe ka shafa ka goga abokinka yana da albarka.
Su yi ta ƙarya, yi wa Allah ƙarya, su yi wa manzon Allah ƙarya, kuma da tukuna da ya ba su waɗannan babu yanda za a yi ya kasance sun sa Allah sai sun yi aiki mai.
Lalle a nemi malamai masu tsoron Allah, ɗaliban ilimi masu tsoron Allah, zarata, matasa, wanda za su yi bayanin komai dalla-dalla, daki-daki, tawafi, sa'ayi, tsayawan arfa, komai da komai a bisa ga sunnar baban kafin. Tunda ya ce khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha, ku kwaikwayi aikin hajjin ku aurina, mai yiwuwa daga wannan shekara ba za ku sace ganina ba. Haka ya faɗa wa sahabbai, suka gani, suka nakalta, suka haddace. Wanda ya fi siriyar sahabbai ya koyi aikin haji, wanda ya tsaya ya karanta waɗansu littattafai na bid'a da tamfe-tamfe da tatsuniyoyi da ƙarerai, billahi ba zai iya aikin haji ba har ya mutu. Sai dai ya rinka kan haji, haji, umara, umara, amma bai san su bai da manzon Allah ya yi. Bayan an wayar da kan alhazai dangane da aikin haji, a wayar da su a duniya, su san wace ƙasa za su je, me za su yi, su san wani irin dangin kayan amfani za su samu a can, irin wanda kila cikinsu ba kowa ke da shi ba a nan gurin, wani irin gidaje za a ajiye su, ba irin ɗakuna na namu a nan gurin ba, ba irin gidaje na namu a nan gurin ba, gida mai hawa goma, mai hawa ashirin, mai hawa goma sha, za a shiga limsa mutum kaza, duk a wayar da kan alhazai akan wannan. Takardun kuɗin da ya amfani da su ba irin naira bace ba, takardun kuɗi ne gadar da su, naira Saudiya na riyal na Saudiya na daidai da naira ta Najeriya, ga sample na riyal ɗaya, ga sample na riyal biyar, riyal goma, ashirin, hamsin, ɗari, ɗari biyu, har riyal dubu ɗaya, ga sample ɗinsu duku gani, a nuna musu hotunan, in ka bayar da wannan za ka sai kaza, galibin ruwan sha ga kuɗinsu shi ne kaza, in babbar kwalba ce kaza, lemon kwalba da za ka yi amfani da shi. Duk a waye da kansu ana nuna musu waɗansu hotuna da majiki yadda za su gani. Amma yanzu da alhaji ya je bai iya aikin hajjin ba, kaga ya cutu a addini, sannan bai san ma ƙasar ba, ya cutu a duniya. Ya daina ya ga wata hula a bakin harami, kuɗin riyal ɗaya ko riyal biyu, tafirkin shi zai saiwa jikansa, sai ya zaro riyal ɗari biyar ya bayar. Kuma wannan wanda zai saya a wajensa azzalimi ne, sai canjin da ya ga dama ya ba shi. Idan ya bashi baya iya lissafawa ya gane an cuce su ko ba cuce su. Sai ga alhazai sun cutu a addinance, sun cutu a duniyance, sakamakon rashin yin abin da ya kamata a yi tun daga nan gida. Wannan wajibin hukumomi ne, a samu waɗansu masu kishi da za su fito da waɗannan hanyoyi. Tun wajen biya ya zanto waye zai biya aikin haji a karɓa, tun wajen biya ya zanto menene ka'idar da sai in ka cika ta za a karɓi kuɗinka, in baka cika ta ba wata jaraba za a yi maka wanda take da alaka da duniya, wata jaraba wanda take da alaka da addinin da lahira da aikin haji za a yi maka wanda sai ka ci a karɓi kuɗinka, in baka ci ba za a karɓa ba, irin yadda waɗansu ƙasashe suke yi. Ka duba Indonesia, mutum 250,000 za su zo, mutum 250,000 Malaysia, mutum 200,000, waɗansu ƙasashe duk. Amma za a gansu cikin tsari zuwansu da komowarsu, saboda su sai an yi wajen shekara guda ana bita, kuma sai wanda ya ci wannan bitar za a karɓi kuɗinsa, wanda bai ci bai bari sai baki sai shekara mai zuwa. Amma mu nan mun yanzu kila wannan tafi aikin haji, kuma yanzu kan ga an riga an biya kuɗin ba, saboda an iya mutabbati, an iya kuɗa-kuɗa, an iya ƙarya, an iya zalunci. Sai mu zama gidadawa a addini, gidadawa a duniya, mu je can gurin ana kallon mu ana dariya, ko wajen awo wajen mu daban, kawai ga mu nan da ka zama ka ga gidadawa mutane. Gidadawa, cikakkun gidadawa. Wai kuma wani sai tawa ana burgewa waɗansu kwana uku a layi, sai a wuce a je can gaba, sai tawa yana son kudu ana bin shi da zakka, wani shi ma ya waye da ka ganci kawai ka ga ba gida ce ɗan ƙauye kawai, Allah ya kaddara zamansa a cikin birni, amma ba gida ce na ƙarfi wanda bai masa abin da yake ba. To dole wannan yana buƙatar shugabanni na gari kafin iya gyara shi. Aikin haji ibada ce, tanadi ake mata wanda ya dace da ita, ba a yi shi a karantar da mutane, a wayar da kansu, shirye-shirye na rediyo da talabijin wanda suka dace. Ya ƴan uwa, aikin haji wajibi ne, rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar. To amma fa ba wajibi ne akan kowa ba sai wanda yake da iko. Abinda ake nufi da iko, koshin lafiya, guzuri da zai kai ka dawo da kai ba tare da kayi bara ba, ba tare da kayi roƙo ko zalama ba, abin hawa wanda zai kai ka ya dawo da kai, lafiyar hanya sai da babu yaƙi a hanyar. wannan shine istifa'a iko na zuwa aikin haji wanda ya samu duka wannan zai biya aikin haji wanda aka rasa daya daga cikin wannan babu aikin haji a kansa idan mace ce dole kuma a samu mijinta tare da ita ko muharrami ba za ta tafi ita kadai ba huji ba muharrami dole sai da miji ko muharrami walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ubangiji ta Allah ya wadata mutane aikin haji ga dukkan wanda ya samu ikon zuwa ya yan uwa musulmi nau'ikan ayyukan haji guda uku ne akwai abin da ake kira ifrad kadaitaccen aikin haji akwai abin da ake kira at-tamattu yin umara a kwanakin aikin haji sannan mutum ya sauke daga baya dauki ne da aikin haji a ranar 8 ga wata tamattu kenan akwai abin da ake kira al-qiran gwama aikin haji da umara shakuda garwaya aikin haji da umara mafi fifi a cikin waɗannan ayyuka guda uku tamattu sai da zaka je da niyyar umara ka dauki niyyar umara daga miƙati bayan ka je makka kai tawafi kai rakawi guda biyu na bayan tawafi tawafi guda bakwai rakawi guda biyu bayan tawafi ka je kai sa'i tsakanin safa da marwa shikenan sai kai tsaye ko ka ashe kanka to shikenan ka gama umara sai ka cire ta ihrami ka sa kayan gida kamar da kowane dan gari kai duk abin da kake so in ba ka tafi da iyalinka ya halarta saduwa da ita har yanzu a ranar 8 ga wata sai ka dauki niyyar aikin haji daga masaukinka da kake za ka yi wanka ka sanya ihrami da kullun niyya shikenan a tafi mina afana wato gari ta daga wata aje arfa aje ayina arfa na jina ai tsayawar arfa na ma ana shiga arfa bayan zawali aikin hajjina ai tsayawar arfa na farawa lokacin tana farawa bayan zawali ka zo sai yanka jifan jabratul aqaba daga nan sai yanka jifan jabratul aqaba daga nan sai yanka nabi kenan da uku sai aski na hudu sai tawaf al-ifada in kai dai kafin dai cikin waɗannan baka yi su a wannan jerin ba duk sun yi ranar goma ga wata daga nan sai wata gari 11 wata wata garin 12 wata wata garin 13 in ka ga dama daga 12 shi kenan ka dawo gida in ka ga dama ka bari sai ka kai 13 a waɗannan kwanaki guda uku 11 da 12 da 13 ana jifan wuraren jifa guda uku wuri na farko tsakuwa guda bakwai na biyu ma haka na uku ma haka kaga tsakuwa 21 kuma akan yi ne bayan zawali rana ta bar tsakiya daga nan har zuwa dare har zuwa bayan isha duk ya halatta kai jifa in ka ga cewa ka samu kanka cikin kunci da rana alaihi wasallam tun daga lokacin da ka sanya ihrami kana ta labbaik allahumma labbaik ba ka yi badin labbaik allahumma labbaik har sai ka je makka ko sai ka je ka'aba sai ka yanke ka gama duk wadannan ayyuka naka daga nan gurin kuma idan ka sake sanya ihrami ran ta farko ta kana ta labbaik allahumma labbaik har sai ranan da ka dawo ka zo kai jifa na jamaatul aqaba sannan za ka yanke daga labbaik allahumma labbaik ka ci gaba da sauraron zikiri wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi ومن تأثر فلا إثم عليه لمن اتقى بياني لكم من بريد بذيك يكرن تدى مثل قيش هجبا سيدي سنة سروة سيدي فتة سروة سيدي نوني لإشارة أما واجب ينكون من يسيني يبي بي تمال بي يجي ولد إكي ينبيتا إما لمن بيتا الشيكية ينزاق يكرن تدى سنة من دان الله صلى الله عليه وسلم بابد أبا باكم شركة با كبي بي تمال بي كدا جنسو كدي مطال بي إلمي قد تنبيز نمرو كتن سباكا dan da koyi aikin haji kai shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki ya ubangiji ka karba aikin hajin mu ya ubangiji ka karbi umaran mu ya ubangiji ka karbi ziyaran mu ya ubangiji ka kai mana alhazan mu lafiya ka dawo mana su gida lafiya ya ubangiji ka ba su ikon sauke aikin haji cikin sauki ya ubangiji ka sauƙaƙa musu lamarin su ya ubangiji ka kare su daga wahalhalun tafiya ya ubangiji sauƙaƙa musu al'amuran su a cikin halin tafiyar su a cikin halin zuwan su a cikin halin dawowar su ya ubangiji dawo da su gida cikin iyalan su lami lafiya ya ubangiji ba su ikon sauke wannan nauyi irin yadda ka karanta ta harkan manzanka sallallahu alaihi wasallam allahumma ihdi al-islam al-muslimin wa adil al-firq al-mutaqin wa damir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahdi hawzat ad-din ya rabb al-alamin wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum yarhamukumullah